da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe shirin matasa ke muku sallama da fatan alheri da wannan maraicen Litinin 28 ga watan Disamba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka saba akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. A jamhuriyar Niger kuma ta gidajen rediyon amfani FM da Sarauniya da kuma Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Matsalar mutuwar aure dai batu ne wanda za a dade ana magana akai, wanda kuma malamai da masana ilimin zamantakewa za su dade suna tattaunawa akai da nufin gano bakin zaran. Kuma yanzu haka ma ana ta kokarin gano hanyoyin da za su kawo fahimtar juna da karfafa dankon soyayya da kauna, amma abin ya ci tura. Ko meye dalili?
Da yawan gaskiya akwai lamuran da ba tsawwa baki sun shigo mana, wanda mu ba balaru bane, ba ma kama da mu ba, to amma an ba su karazube. Misali yanzu kamar shi a nan aure, in ka cire zaman fatiha a zauna a tofa a shafa, komai an barewa mata.
Daga su gano bakin zare,
bakin zare
abin ya ci tura, abin ya ci tura. To ko ta yaya Malam Muhammad Hadi Musa masanin ilimin zamantakewa yake kallon wannan matsala?
Wato mun zo zamani da muke cewa 21st century, kuma ya zo da cakuɗe abinda muke cewa cosmopolitan, al'adu ne masu dimbin yawa. Shi har yanzu yana ganin cewa duk da an zama turan amma fa tayi masa biyayya, ita kuma tana ganin cewa tunda an zama turan ai zancen biyayya bai taso ba.
Muna tafa da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook duka cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
Jamila, kamar yadda kika ce malamai da masana suna ta tarurruka akan wannan batu na mutuwar arme da kuma kokarin neman shawo kan matsalolin da ke faruwa tsakanin ma'aurata, amma kamar yadda masu iya magana ke cewa ana magani kai na ƙaba. Ga muhawarar da zauren matasa yi akan wannan batu, Ibrahim Abdulaziz, bismillah.
Kuma don tattauna wannan ina tare da wasu masu sharhi da fashin baki. Ya to da farko Alhaji Asuna.
Yakubu Musa.
Bayan shi sai kuma
ana Muhammadu Awal.
To a tambayar da mu soma Alhaji Aku shine kiraye-kiraye da kuma taruka da malamai addini da ma masana ilimin zamantakewa ke ta yi, anya suna tasiri ko wajen karfafa dankon zamantakewa a tsakanin ma'aurata da musamman al'umma Hausa?
Suna da tasiri kwarai kuwa. Sai dai tasirin su kamar da ka sani, wasu wanda suke bukata kamar wajen auratayya, wasu wanda suke da matsala, yawancin saboda irin wannan taruka aka zo aka yi bayani aka ba da shawara suna daukan darasi a wajen. Sannan kuma wasu daman wanda daman can sun riga sun yi nisa, wancan duguni abinda za ka yi kira da za ka yi musu a sun riga sun yi nisa, ba su dawo kawai, sun riga sun kauce hanya.
Wato wanda ya yi nisa bai ta kira kenan. To Alhaji Awal, ka ji abin da shi Malam Yakubu, kana ga irin talkin ko kuma irin wannan malama addini suna da tasiri musamman ma wajen karfa dankon zamantakewar ma'aurata?
To lallai kam yanda akwai tasiri mai yawan gaske, domin shi abu kullum, shi dan adam kamar karfe ne ko wuka ne, kullum yana bukatan washi. To lallai haka din ya da muhimmanci kwarai da gaske. Sai dai kamar yadda ka sani shine cewar ya kamata a ce, wato kamar kasar Hausa kasa ce wanda Allah ya tafi fadi mai yawan al'umma. To ya kamata a ce a matsayin kasar Hausa a ce ana da masana ko kuma ginshike wanda komai ya zo za a yi an san shi, a zauna a kai a duba a ga ya yake da zamani. Ba a ba abu karazube ba. Yawwa. Saboda haka shi ake da samun wasu matsalolin sauransu. Sannan kuma ka dubi sha'anin magana matsalan wajen auratayya sauransu ko zamantakewan mu. Da yawan gaskiya akwai lamuran da ba tsawwa baki sun shigo mana, wanda mu ba baladu mu bane, ba su ma kama da mu ba, to amma an ba su karazube, ana neman wazai ne zai shiga ma'ana ya yi regulator nasu, to babu su, an bari ne kawai. Misali yanzu kamar shi a nan aure, in ka cire zaman fatiha a zauna a tofa a shafa, komai an barewa mata. Shi yasa yanzu aure ya zo da wahala. Misali kaga, amma mu a shari'a akwai shi a yi. eh akwai shari'a zan ayin da ci ayi aure amma komai an bar an zo ka an zo an bar komai halmata dole wahala
suna takawa kenan suna taka muhimmiyar rawa dai malaman addini
eh suna takawa amma sai su kara gaskiya magana kenan a kara domin ya kamata a shiga wasu lunguna mai zurfi sosai wajen zamantakewar al'umma a ga ya me ya kamata a yi
to Alhaji ko mun ji abin da su malaman amma in ka duba kuma wasu ma na ganin ilimin zamani wato na boko na taimakawa wajen karfafa dankon zamantakewa ma'aurata anya ilimin boko na taka wani muhimmin rawa wajen karfafa dankon zamantakewa tsakanin ma'aurata musamman al'umma Hausa idan ka fahimci da kuma ka fahimta da soyayya tsakanin ilimin boko
eh sosai in wanda ilimi zurfi kuma yasa amfani ilimi tana taimaka masa amma wanda ya karatu kaman sama ne zai ga kaman muni wayewa ne na zamani irin a shagala ai abin da aka ga dama amma wanda ilimin ya zurfi to tana taimaka masa duk wanda ya karatu mai zurfi to ya san ya kamata ya san ka kai matsayi kaza ga yadda ya kamata ka tafiyar da rayuwanka shi ilimi kuma abu ne wanda za ka yi amfani da shi ka inganta rayuwanka ba wai ka yi amfani da shi ka lalata rayuwanka ba shi yasa yawanci kai ga wanda suke ci wanda ba su yi ilimi mai zurfi ba ne wanda ina sanyi sama din to sai ga abin ya yaudare su yadda ake ce habitation is dangerous sai ga gaba daya ta lalata su
to amma Alhajawal kai ka yi da kan cewa ilimi wasu na gani fa wani ilimin boko na daga cikin dalilan da ke kawo tabbarewa mazamin tikiya tsakanin ma'aurata musamman kasar Hausa
ko kusa babu sai dai dama tuntun dama mutunta barbarare ne shi ilimin boko ne a yanda na sani ilimi shi a tsoransa jawhara ce haske ne kowane ilimi ko sai ya danganta ga yanda shi mutumin ya amfani da ilimin da ya samu
to na zai kawo dankon zamantakewa tsakanin ma'aurata
eh sosai ma domin ni na sha na zaune da wanda na san ilimin boko suke da shi in ka dubi tsarin rayuwarsu da tarbiyyarsu ya sha bamban da wasu ba su da ilimin ma kwarai da gaske eh
sai na zai taimaka wajen inganta soyayya tsakanin ma'aurata ilimi boko
na farko shi ne wajen fahimtar juna lalle akwai shi wajen tsarin tarbiyyar yara ma akwai shi duna ina cikin ilimin boko
kamar ta ina kenan
misali wannan zamantakewa shine mace shi ne miji bakin mai godiya san hakkin matarsa mata ta san hakkin mijinta lalle na ga wa'annan eh saboda haka ilimin boko yana taimako kwarai da gaske yana taimakawa domin shi ilimi koya kake shi a tsoransa ilimi jawhara ne haske ne eh
to bayan zamantakewa Alhaji Yakubu ne batu kuma shine yadda al'ummar Hausa za ta ma kare al'adunta da kuma zamantakewa daga yadda duniya da kuma al'adun mutane suke canjawa saboda cigaban abin da kira technology ko kuma irin globalization da sun su haka nan kuna gani ya za su yi su kare ganin kan cewa watakila ga bakin abubuwa na shigowa
yadda za a kare dai shine wayannan kungiyoyin da aka yi dole ne a rika tuni a rika yi mutane tuni kusan kowa kuma yanzu mafi yawan mutane yanzu fa an waye an lura cewa ba komai bane wanda boko ko zamani ta kawo yake da amfani sai a zaɓi mai kyau din wanda zai taimaka mai gurɓata kuma ya gefe da shi su yanzu kusan kowa yana da wannan basira sai dai kawai matasa su ne irin wanda ba su fahimta ba ya kamata a riƙa tunatar da su ana fahimtar da su
amma tana ke gani kamar za a kare al'adunmu ganin kan cewa waɗannan ga baƙin abubuwa kuma ci gaban zamani ko kuma kayan zamani wato technology shi ya kawo kuma ana ganin kamar zai tabbara ya za mu kare al'adun namu
shi yasa su masu taimakawa wajen karewa su ma su yi amfani da wannan fasahohin su ma su shiga ciki suna amfani da shi wajen yaɗa al'adunmu ba wai a zanna kawai ana ta kallon wanda su ƙasashen duniya suka kawo mu ma namu sai mu shiga ciki masu shirye-shiryen fina-finai ne masu drama ne masu wazi ne masu kare al'adun gargajiya ne su ma su tabbata su ma sun yi amfani da wannan hanyoyin sadarwa na zamani su ma wajen yadda ake cewa propagating nasu ideas din yau yaɗa nasu ideas din
to ana jawo kai kana ganin tayar zamu kare al'adunmu da kuma ɗabi'unmu da san su ganin kan cewa yanzu ci gaban zamani ya kai irin abin da kika technology da kuma globalization wasu na ganin kai shi ya kawo mata ya zamu kare al'adunmu
to ni a gani a gaskiya zan iya ce maka eh lalle yana da yana kawo matsala kuma bai kawo matsala misali zan kawo maka misali wata ƙasa Japan duk wani ci gaban duniya na kirkire na fasaha Japan tana da shi amma har yanzu Japan ita ce a gaba wajen kare al'adunta har yanzu in ka je so matsala ya danganta ga yanayin mu ne dole mu hoɓa samu tashin wa mu yunkura mu nemi ilimin technology din nan sannan kuma mu tsare al'adunmu
to tayi na za mu yi mu tsare
eh shine abinda mun san wanda yake mai kyau mu tsare inganta shi mu kare shi mu package nashi mai kyau mun nawo duniya haka ne eh
mun tayi na
tayi na eh shine ta wajen a shiga harkan ilimi
a zaƙulo al'adun mu kasa masu kyau a rike su a dada haba kasu a dada gawa duniya ga ina al'adun mu a rike mana a rike aikata su a aikace
to Malam Muhammad Hadi Musa na kwalejin Sharaf Fagen shiga jami'a a Kano na cikin masanan da ke ta kokari akan wannan batu na mace-macen aure da kuma yadda za a yi a samu zaman lafiya tsakanin ma'aurata Malam Hadi anaka ganin me yasa duk tarurrukan nan da ake tayi kamar har yanzu kulliya bata biya kudin sabulu ba ko me yasa
to abubuwa sun zo sun caccanja an sami westernization ma'ana an sami tasiri na al'adu na kasashen turai wanda sun zo a kashi ko kuma a siga guda biyu na farko shine western education wanda shi wannan tsari na ilmantarwar da yazo daga turai yazo da sababbin nukuda da yake koyar da al'amura wasu abubuwan sun yi daidai da al'adar dan Afirka wasu ba su yi daidai da al'adar dan Afirka ba so da har kullun dan Afirka yana ta bidin a cikin kokarin ganin cewar ya kai up to standard ma'ana ya ji daidai da irin yadda wannan wato tanade-tanade suke a ciki a dukkanin marubuta da yawa sun zo sun yi har ma waɗanda suke a India da sauransu da su Ali Mazrui sun zo sun yi su da kuma wato suna da yawa Samir Amin Andrew Gunda Frank Walter Rodney duk sun yi rubuce-rubuce akan abubuwan nan Ali Mazrui yazo yayi Africa Triple Heritage da ya nuna irin yadda dan Afrika ya sami wannan abin nan din to wannan yazo da nasa irin abubuwan waɗanda sun yi nasu tasirin sun dan caccanje wasu abubuwan sun dan gurbata wasu abubuwan sun cire wasu abubuwan sun kasa babban abubuwa ma'ana cewa daidai ne ko ba daidai bane a haka abin ya faru to a karo na biyu kuma shine acquisition of western values wato aro duk inda wasu al'ada suka hadu da wasu al'ada zaka tarar da cewa ana yin aro kamar misali ɗan Afirka sun yi aran al'adu na Larabawa wurin kayan sawa wurin cin abinci wurin har yare abubuwa na yaren Larabci ya shigo cikin Hausa ya ma zama Hausar har an manta da cewar ma wato larabcin ne haka kuma shi ma na al'adar turawa da suka zo su ma dan Afirka ya kwashi wasu abubuwa na al'adunsu western values to waɗannan abubuwan su ne suka saka shi miji baya iya motsi yadda yake so a Afirka gashi har yanzu shi bai gama tafiya daga zama dan Afirkan ba ya zama batura bai kuma zama dan Afirkan ba bai zama baturan ba saboda haka har yanzu in aka tashi auratayya zaka ga an yi aure yazo an yi bukukuwan za ka ga an kwaikwayi abubuwa na Laraba an kwaikwayi abubuwa na Indiyawa an kwaikwayi abubuwa na Turawa an yi cocktail party da sauransu ka fahimta an yi disco kaga dai ana ta kwaikwayin western values irin na Turawa but kuma a wurin zamantakewar ana yi rabi da rabi za ka ga an yi abinci akan dining table an yi dankali da kwai ana sokawa da fork cokali mai yatsu amma har yanzu shi mijin kuma yana so sai matar ta rinka jin shi ne fa mai gida to matsalar da dan Afirka yake fuskanta kenan daga cikin values din da yake na Africans har yanzu akwai wadanda ya rike su kuma suna nan suna mai kaikayi a cikin zuciyarsa yana so ta ci gaba da yi masa biyayya a matsayin ta na mai gida ita kuma tana ganin cewa tunda an tafi turai din ma'ana an zama turawan a ta zama turawan sak su zama daya partners su rike hannun juna kawaye ne me kuwa a ce shi yana gaba ita tana bin sa kamar yadda yake a zamanin da to a sai dai a rike hannu a tafi tare to wannan shine yake kawo tarnaki tsakanin miji da mata shine yake kawo wato matsaloli yake kawo bacire yake kawo tashin hankali yake kawo rashin tafiya tare shi har yanzu yana ganin cewa duk da an zama turan amma fata masa biyayya ita kuma tana ganin cewa tunda an zama turan ai zancan biyayya bai taso ba magana ce yanzu ta kawance to wato abubuwa ne da suke cike da sarkakiya wanda koda an yi nazarin su wato mun zo zamani da muke cewa 21st century shi 21st century wani lokaci ne da yazo kuma yazo da chakude abinda muke cewa cosmopolitan al'adu ne masu dimbin yawa yanzu a Kano inda muke malam Bahaushe ko Katsina ko Sokoto ko Jigawa misali zaka tara akwai kabilun Najeriya daban-daban da al'adunsu akwai kabilun Afirka daban-daban da al'adunsu akwai Turawa akwai Indians akwai Larabawa akwai Chinese duk tare ake harka da su ake hada-hada kuma kowa yana yin irin al'adarsa domin da ita yazo kamar da shi ma malam Bahaushe yake yin tasa al'ada to wurin wannan chakudewar ne wato abubuwan ba kamar shekara 200 ko 500 yadda kowa yake zauna a gidansu Chinese suna wurin su, India suna wurin su, Dura suna wurin su. Yanzu dai an zo duniya ta zama abin da ake cewa global village. Ta taho karshe, ta taho za ta tashi. Abubuwa sun zo zamanin da ake cewa zamani mai rikitarwa. Shi yasa wato in an yi nazarin in ma ka fito da shi, wato akwai cakudewar al'amura na globalization wanda iya wanzar da shi yana da matukar wahala. Yanzu misali idan tarukan malamai ya zo ya fitar da wani jadawali daga ciki an ce to maslaha shine mata ta yi wa mijinta biyayya. Kuma ga wasu al'adu global sun zo suna tasiri wata kila ma wasu akan handset suke, wasu akan internet a computer, wasu akan satellite a television. Kuma su wannan directly suke shiga cikin zuciya suke yin tasiri. Kaga kai tsaye, kaga wannan yasa suna da wahala. Malamai sun yi taruka, manyan mutane sun yi taruka, an yi nazarruka, kuma duk an san waɗannan abubuwa da nake faɗa ba ni ne na fara faɗan su ba. Ni ma na zo na yi na gudunmuwar na ajiye shi. Amma globalization yasa ana ta tunanin to yanzu wannan taron da aka yi da wannan jadawalin da aka fitar ya za a yi ayi shi, fitar da shi da tabbatar da shi da dabi, wato shi ma wani abu ne wanda sai an zauna kuma an sake yin wani taron shi kuma an tattara masana din su kuma aikin su zo su ga to ya za a yi kuma ayi ya sa shi. Amma ba wai taron bai yi la'akari bane, kuma akwai wasu abubuwa. Zan sake koma kan western education da kuma western values. Shi western education ilimi ya sa wato in mutun yayi shi zai zama ne yana da albashin sa, yana zaman kansa, yana karban albashi ko namiji ko mace. Wannan ya ba ya mace independence,
yanci
dinta, saboda ita zata ci da kanta. In ma miji ba zai ci da ita ba, dama dai ai a zamanin da aka ci menene kowa ya ci ladan kuturu dole ya masa aski. In miji ya ci da ke ya miki tufa ya baki gida, dole ki masa biyayya ko ba komai. To yanzu ke zaki yo gidanki kanki gida, ki yo kanki tufa, ki saya wa kanki mota, ki yo kanki abinci da sauransu. To kaga wancan tasirin babu. In ma ka takura mace sai ta ce menene ne. Haka kuma akwai su shin na western values su ma sun sa tana da liberty, al'adun Turawa sun sa tana da wato yanci, liberty na ta fita aiki, ta dawo aiki, ta fita unguwa, you know, duk abubuwa waɗanda a zamanin da sai ta nemi miji. In za ta sai abu sai ta neme shi, ko shi ne ma zai bata kuɗin kayan sallah, kayan maulidi da sauransu. Yanzu kawai sai dai ya ganta ma da ɗinkinta ta kai can kantin ɗinki ta zo da su, ka gane, da sauran abubuwa makamantan wannan. To wannan ya sa wato ya salantar da tasirin ƙarfin miji, ya salantar da dukkanin waɗannan takarruka da kiraye-kiraye da masana suke yi, domin tasirin wancan yana da ƙarfi fiye da tasirin wannan.
Mai gida da uwar gida, an yi faɗa do annabi, do Allah a ba sauran fita. To amma in an bibiya watakila gidan da munafukai, abin da mai gida yi a je a faɗa ma uwar gida, sannan ita ba ta bincike. Abin da uwar gida ta yi a je a faɗa ma mai gida, sannan shi ba ya bincike. Ka san ba a kwana bakwai sai ka ga hasuma ta haɓuto, daga nan kuma sai rabuwa ta zo. Shin baya in rabuwa ta zo, kiran amalanke naki ne, ki kwashe kayayyakin jiya ki kai can a gida naku, a san maki ɗaki ɗan kaɗan. Kin sa kayan sallan kwashe, kannan wasu ma sun maukaɗe, kana wasu kausun tasgaɗe. Mai gida ba laifinsa ba, kin ga ke ma ba laifinki ba.
To ga tambayar da muka yi muku da kuma amsoshin da kuka bada. Tambayar da ita ce, a ganinku ilimin zamani na taimakawa wajen ƙarfafa danƙon zamantakewar ma'aurata al'ummar Hausa da fahimtar juna da ƙara danƙon soyayya tsakaninsu? Ga yadda kuka amsa. A gaskiya bai yi ba. Hasali ma shine silar mahi girman matsalolin da ke shahar ma'aurata a halin da muke ciki, idan ka lura da illar da yawa ƴaƴa mata ba ta da iyaka. Na farko, ƴar boko ba ta iya aure sai dan boko. Na biyu, mai NCE ba ta iya auren mai NCE ganin ta kai ta haƙa ƙarfin shi. Na uku, kai ka dan ka auri ƴar boko ka hana ta aiki. Na hudu, idan kai wa mace mai digiri zancen kulle sai ta ganka wani bakauye. Na biyar, dan boko bai cika san mace ba sai ƴar boko sai su yi ta dubin juna da rayuwar makaranta, ai ta samun matsaloli. Na shida,
wadda bata yi boko ba ta yin biyayya ga mijinta musamman ma in tana da ilimin addini da dai sauransu, sako daga Munir Dange.
Hakika shi ilimi wani abu ne mai matukar muhimmanci a rayuwa, ganin ya shafi kowane bangare, dan ni ga nau ne ba jiyau ba. Akwai wata mata wadda ko asibiti za ta je sai an bambance mata katinta na asibiti dan ba ta iya karantawa ballantana ta gane nata ko na yaranta, wanda hakan kuma yana kawo wani nakasu a zamantakewar aure da fatan maza da mata za a tashi tsaye dan neman ilimi a koda yaushe, ta haka za a ƙara samun ci gaba a zamantakewar ma'aurata. Sako daga Sada Sa'idu Daura.
Kwarai ko yau da gobe, hakan ya sa duk waɗanda suka yi karatun addini da na zamani za ka ga tsarin rayuwarsu na aure na ci gaba da fahimtar juna da zaman lahiya mai ɗorewa a tsakanin ma'auratan. Sako daga Mudassir Ibrahim Mando Kaduna.
Baya taimakawa saboda wannan zamanin mutane ba sa kula da ilimin addini, sun fi bawa ilimin zamani muhimmanci. Kuma idan baka samu ilimin addini tun kana ƙarami ba, to rayuwar mutum zai gini ne akan abin da ya tashi a kai. Saboda mutane suna ɗora ‘ya’yansu ne akan su yi karatu don kar su sha wahala a duniya. Ka yadda ka aure ‘yar boko da ba ta da foundation na addini? Sako daga Nasir Muhammad Chiroma.
A gaskiya yin karatun zamani mai zurfi yana sanya ‘ya mace ta bijirewa dokokin aure, don za ta riƙa ganin ta yi ƙarfin ƙanƙantar da kanta a gaban wani ɗa namiji da suna aure. Amma ba duka aka taru aka zama ɗaya ba, Allah dai ya kyauta. Sako daga Umar Bello Modibo Wura Biriji.
Wannan gaskiya ne, Umar Bello Modibo Wura Biriji. Hakika wasu mata masu ilimi mai zurfi suna da girman kai, wannan take kawo daɗewa ba su yi aure ba. Idan kuma sun yi auren, suna ɗaukan mijin kafaɗarsu ɗaya da sauran matsalolin da ba za su lissafa a nan ba. Amma ana yin sa'a wasu rayuwarsu gwanin sha'awa saboda dukkansu sun tara karatun, amma wasu gara ka auro mai ƙaramin karatu. Sako daga Alhaji na Maliya.
Wannan gaskiya ne, domin ko da kishiya ce kake da ita in tana da ƙarancin ilimi na boko ko na addini, za ka ga zaman ba daɗi akwai tangarɗa, ballantana kuma miji shi kansa. Sako daga Hajiya Hawwa Baba.
Wannan ko shakka babu, ilimin zamani na ƙara ma ma'aurata danƙon soyayya tare da fahimtar juna a tsakaninsu. Da fatan Allah ya ƙara mana fahimtar juna a tsakaninmu da matanmu. Sako daga Yusuf Heluwa Ɗandume.
Tabbas ko shakka babu, ilimin zamani na ƙara taimakawa wajen ƙarfafa danƙon zamantakewar ma'aurata, ba ma al'ummar Hausawa kaɗai ba, saboda mace mai ilimin zamani ta san yadda za ta riƙa horanta wa mijinta rai, musamman ma wacce ke da ƙoƙarin karance-karancen littattafan zamantakewar aure, wanda ta hakan za ta ƙara samun ilimin zaman aure, kuma ta koyi hanyoyin da idan wata matsala ta taso za ta iya magancewa cikin sauƙi, da koyon yadda za ta tarbiyyantar da iyalinta. Haka shi ma mijin idan yana da ilimin zamani zai san yadda zai tahiyar da harkokin gidansa, ko da ko mata huɗu gare shi. Kai wallahi muhimmancin ilimin zamani a rayuwar ma'aurata ba zai ƙirgu ba. Fatan mu dai Allah ya ba mu mata masu ilimi da kuma aiki da ilimin. Sako daga Comrade Zakar Adamu Kwantagora, shugaban kungiyar A Taimaki Al'umma Club Jihar Naija.
A'a, yin ilimin zamani yakan zama babban ƙalubale ga matan ƙasar Hausa, domin kuwa akasarin mazan ƙasar Hausa sukan guji auren wacce ta yi ilimin zamani bisa tunanin cewa idanta ya buɗu ba za ta yarda mijinta ya juya ta yarda yake so ba. Sako daga Shamsu Habibu Azare.
To Jamila, tambaya ta anan, dan me ma miji zai juya matashi yadda yake so? Matakka ce.
Gaskiya ban gane wannan, ban gane ba.
Yawa, to shi kuma Ibrahim Iro Modake ya aiko saƙon cewa a'a, hasali ma yana sanya reni a tsakanin miji da mata, ba za ta yi tunanin me Allah ya ce ba, sai dai ya Turawa suke tasu holewa. To Jamila, na ga kin buɗe ido.
Tashin hankali. To, gaskiya ilimin zamani yana inganta soyayya da kuma inganta zamantakewar aure. Sai dai a ɓangaren soyayya kafin aure, wallahi wasu masu nuna gadarar ‘yan boko ne suna saɓawa yadda addininmu ya shimfiɗa. ‘Yan bokon soyayyar shan minti. Idan ka je hira wajen wasu ‘yan matan ‘yan boko, matuƙar baka shan minti, to abu gidaje kake, baka waye ba. sai ma ka ji ana cewa ke saurayin naki ma Muhammadiyya ne, wai tunda baka dan. Eh, amma kuma wallahi babu inda babu nagari na kirki. Allah ka shiryar da mu da zara'ar mu. Amin. Sako daga Abubakar Muhammad.
Hakika ilimin zamani yana taimakawa kwarai da gaske wurin zamantakewar ma'aurata da kuma dorewarsa da kuma iya hulɗa da zamantakewar dan Adam. Sako daga M Baban Yusura Gusau.
Ilimin zamani yana taimakawa wajen karfafa dankon zumuncin auratayya tsakanin ma'aurata kwarai da gaske. Ilimin zamani zai sa mata ta kare dukiyar mijinta wajen kula da shi a rubuce, wajen lissafi da kuma haɓaka shi koda baya nan. Duk wannan sai da ilimi zai samu. Matar da bata da ilimi babu abin da za ta iya yi wajen taimakawa mijinta, ballantana a fagen rayuwa baki daya. Sako daga Adam Abdulkadir Alkanawi daga Ilorin jihar Kwara.
Jamila.
Yau dai
to ga shi ko muna da lokaci. Ni Abubakar Muhammad. Wanda ya ce ilimin zamani yana inganta soyayya da kuma inganta zamantakewa aure. Sai dai a bangaren soyayya kahin armi wallahi wasu masu nuna gadara ƴan boko ne. Suna sabawa yadda addinin mu ya shinhida. ƴan boko soyayya shan minti. Wai idan ka je hira wajen su wasu ƴan mata ƴan boko kawai sai su ce kai dan Muhammadiya ne tunda baka dan suna daukan mutum ba gidaje. Amma ni a gani na Abubakar Muhammad kai ne wayayye.
To ai shine
kai ne wannan bokon nata ya zama na banza. Kai ne wayayye tunda kai ka fahimci cewa ba wannan kake, ka san abin da kake so ba, wannan kake so ba, kuma ba wannan addinin ka yace kai ba.
So sai me yasa har zai damu da cewa za a dauke shi a matsayin bagidaje a wannan lokacin? Sai san cewa to ba wannan matar da yake bukata ba kenan, ba irin matar da yake so ba kenan.
Amma idan muka koma gaba ɗaya tambayar mu na cewa ilimin zamani yana taimakawa sosai, ni a fahimtata ilimi yana taimakawa sosai. Akwai wani wanda yace raini, ni ban ga yadda raini zai shiga ba saboda mace ta ilimi miji, saboda watakila wanda bai yi zurhin ilimi ba kamar ya ga ke miji da mata suna wasa, suna dariya, miji yayi magana mace ta ce a'a ba, kin san a tsarin zamantakewar mu na gargajiya mace bata isa ba. Komi kuskuren da miji yayi kawai haka ne, tana ji tana gani za ta yi shiru, amma idan mace ta yi boko za ta yi a'a kaza 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 ne ba haka ba. Kuma ilimin boko ma ni misali abin ban ce na ban san ku ban iya komi ba har yanzu na abin da na sani dan digon ne. Amma ilimin da ban yi ilimin boko ba, da jahilci na addini na ma ban ma san me ake yi ba.
Gaskiya
yawa
kwarai da gaske. Ni ma zan iya cewa haka saboda kin san cewa duk makarantar Islamiyya da nayi da tarbiyyar da iyayena suka bani, ban taba yin tunanin cewa in tambayi kaina wai mene me yasa ne Allah ya halicce ni. Ban taba yin wannan nazarin ba, sai da na ina jami'a malamin makarantar mu ta ce mana mu je mu rubuta takarda mu nazarin rayuwar mu san cewa me yasa ne muke na meye amfani mu a duniya. Sai a lokacin Allah ya nuna min ashe ansan nan ma tana cikin Qur'ani.
So sai mutane da yawa suna yi ma matan da suka yi boko bahaguwar fahimta. Misali ni hijabi ban taba tunanin zan sa hijabi ba, amma a wannan kasar ta America a nan cikin zuciyata na ji lokaci yayi. Da ina Niger ke dai wasu abubuwa dai bar su, amma boko ilimi tsakani da Allah yana da amfani sosai
sosai. Kuma ya kamata gaskiya iyaye su fahimci cewa duk wannan matsalar da ake samu na sake-saken aure yana ɗaya daga ciki, saboda inda a ce
sosai, saboda maza da yawa sun zaci nauyin da Allah ya dora musu su ciyar kawai, amma akwai tarbiyya, akwai kuma nauyin ka ilmantar da iyalin matakka. Ma in ba ta da ilimi kai ke da nauyin, ba ta ilimi balle ƴaƴanka.
Gaskiya
yawa ma saurare iyakacin shirin kenan, sai gobe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.